Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake muku sallama daga nan cikin shirin yau da gobe, shirin matasa daga kan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa da kan masu gabatarwa.
Maryam Bashir Bugaje, Safinatu Sadu Sojengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 9 ga watan Agustar shekarar 2017, a wannan ranar muna maganar siyasa da shugabanci na gari, inda yau zamu tattauna ne game da sabon kudirin dokar da Majalisar Tarayyar Najeriya suka amince da shi na rage yawan shekarun da mutane za su iya tsayawa takara a siyasar Najeriya, inda haka ya sa matasa murna da ganin cewa lokaci yayi da za a yi cikakkiyar damawa da su a siyasance ba tare da tarnaƙin tsofaffin ƴan siyasa ba, musamman da aka ce har shugaban ƙasa za su iya nema daga kimanin shekaru 35 da haihuwa.
Shugabanni dattawa da suka zo suka jagoranci tafiyar mu sai ya zama sun zo suna raba kawunan matasa, su dauki bangare daga cikin matasa su mai da su ɗan anshin shata. Duk matashi ya gane shi yake gwagwarmaya a tafiyar siyasa.
Gaskiya wato abin da kaji yake faɗa ne sai nake ganin kamar ba haka ba. Domin idan muka duba wannan kunshin gwamnatin na wannan lokacin, ai kusan matasa sun shiga cikin ta kuma da su ake damawa.
To haka kuma dan iyama game da na ikara, inda ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan rage kudiri.
Mai shekaru 35 ma yanzu an ce zai iya taka takarar shugaban kasa, dan shekaru 25 kuma aka ce a kwaskwarimar wannan kasa zai iya taka takarar majalisa. Ina jin tsoron kada matasan nan su samu dama su barke lalitar kasa su yi ta da mamusa.
Sai ku shirye kiran mu an jima kaɗan a kan lambar mu ta alamar tarawa 1-2-2-2-2-5-5-5, sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter game da lamarin. Mun tambaye ku cewa a ganin ku matasa za su iya shawo kan matsalolin Najeriya idan aka ba su cikakkiyar dama? Sakon farko daga Shehu Adamu Rajau yace ai dama rashin samun dama ne ke hana matasa mu motsawa, amma ba wai da an fi mu ilimi, basira da kuma hikima ba, balle kuma a zo wajen maganar cancanta da dacewa, amma tunda wannan dama ta samu to kakar mu ta yanke saka. Sai dai inda muke hango za mu dan fuskanci na kasu shine wajen kuɗi. Matasa ba mu da kuɗi, kuma gashi siyasar yanzu sai da nauyin aljihu, amma babu komai ga Ubangiji, komai mai yiwuwa ne, kuma gare shi za mu mika ragamar komai. Sai Muhammad Hankali daga Dazare yace yau da gobe sai Allah, a ra'ayina duk wanda ya sake baiwa matasan Najeriya mulki to ya ƙara kashe al'umman Najeriya, saboda matasan Najeriya kuɗi suke so a cikin gaggawa, amma ba dan su taimaki ƴan ƙasar su ba, saboda matasan Najeriya a yanzu an koya musu saka a mugun zare. Sai Husainu Tsalha yace salamu alaikum yau da gobe, a ganina ba matasa dama da su kawo ci gaba mai ma'ana, za su yi amfani da ƙwarewar zamani domin haɓaka ƙasa. Sai Aliyu Usman Taka Lafiya yace yau da gobe san ba za su iya ba, domin ba abin da matasan ƙasar nan za su yi illa ɓarnace-ɓarnacen da har mahadiyya bayyana ba zai iya gyara su ba. Sai Nura Isiyaku yace eh ta wani fuskan za su iya kawo sauki, domin kuwa wani lokaci sai da matasa, domin su ne ƙashin bayan al'umma. Sai Aliyu Adamu yace assalamu yau da gobe, hakika matasa suna da rawar da za su iya takawa in dai har za a ba su dama, domin kuwa ta haka ne kawai za mu iya tsamo kasar nan daga halin da take ciki a yau. Sai Mustafa Nura Caranci yace wannan gaskiya ne, matasa suna iya shawo kan matsalar Najeriya, duka saboda su suka san matsalar sauran ƴan uwansu matasa. Sai Abdulrahman Hakilu yace tabbas za su iya idan aka samu masu kishin kasar, amma inda za a samu matsala shine manyan namu da wuya su goya mana bayan hakan. Sai Sani Suleiman Daura yace salamu alaikum yau da gobe. Wannan magana haka take. Matasa suna da rawar takawa matuƙa a tsarin tsayawa takara ga matasa masu karancin shekaru, domin kuwa matasa suna da ƙarfin tunani da lafiya da juriya tare da zama masu sanin me ke tafiya yau da kullum. Amma su waɗannan dattijan babu abin da suke yi face gudanar da aiki cikin yanayin gajiya da kuma fama da rashin lafiya babu ƙarfi da kuzari. Fata na Allah ya sa matasan mu masu hazaka su zama su ne ke zama akan gaba a dukkan harkokin siyasa. Amin. Domin abin da ya faru a Faransa ya ishe mu misali. Nagode yau da gobe, ku tashi lafiya. Sai Haruna B Muhammad yace a gaskiya matasan kasar nan babu wani abin a zo a gani da za su kawo wa Najeriya idan aka ba su mulki, amma Hausawa suka ce na Allah baya karewa. Amma da irin yanayin matasan mu na yanzu to. Sai Abubakar Yahaya Ewa yace eh za su iya idan aka samu hazikan matasa wanda ba jahilai ba, amma idan aka samu miyagun matasa to za su sake hallaka Najeriya ne gaba daya. Sai Usman A Usman Kirfi yace bana goyen bayan matasa masu fafutukar karɓa maragaman mulkin Najeriya. Babu abin da matasan za su tsinana illa kawai su ƙara kawo damuwa a ƙasar nan. In har matasan Najeriya da gaske suke suna son su dawo da martabar ƙasar kamar yadda take a baya, me zai hana su ceto ƙasar daga cikin mawuyacin halin da ta fada na cin hanci da rashawa da rarrabuwar kai a tsakanin mu? Sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa ce fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin yau da gobe. Tabbas mu matasa za mu iya shawo matsalolin Najeriya matukar muka kai ga rike madafin iko, duba da cewa mu ne matsalolin. Dalilin fadar haka a can baya tsofaffin ne ke amfani da mu wajen cin zabe, da zarar bukatar ta biya sai su yi mana jifar matattar mage a juji. To sai gashi a yau mu ma an ce muna da dama ta tsayawa takara, to dole mu tsaya mu natsu mu zabo na kirki daga cikin mu domin su kai ga nasara dan kwadayin su share mana ƙasa a ido. Sai Abubakar Sadiq Belal yace hakika ni kan banji dadin baiwa matasa damar shugabancin al'umma ba, saboda masu iya magana na cewa ta yaro kyau take ba ta karko. Sai Muhammad Abubakar Balumi yace salamu alaikum yau da gobe. Kwarai kuwa matasa za su iya kawo ci gaba idan mulkin ƙasa ya koma hannunmu, saboda mu matasa mu muka san matsalolin al'umma. Sai Abubakar Sadiq yace tabbas yau da gobe, dama duk ci gaban da Najeriya ta samu a yau matasa ne suka dora ta, idan kuka duba baya ku tashi lafiya. Sai Jamil Iya Yankuzo, Allah sa na faɗi sunan daidai, yace hakika matasa su ne manyan gobe, kuma idan aka yi la'akari da irin mahimmancin su a wannan lokaci, a gaskiya su ne suka cancanta da su karbi mulkin kasar mu. Sai Kabir Muhammad yace emana, dan matasa su ne suka san kowane irin matsaloli da ƴan uwansu matasa suke ciki, gaskiya hakan zai kawo ingancin mulki a Najeriya. Sai Yusuf Buhari yace a gaskiya har yanzu siyasar Afirka akwai sauran ci gaba, matashi ko aka san haka duk maganar daya ce. Idan muka koma shafin mu na Twitter @madu_muhammad yace sosai ma kuwa, wallahi ko ni ina da yakinin in na rike Najeriya sai na fi dan shekara 50 zuwa 60, saboda gaskiya yanzu ban da wata damuwa illa kasata. Sai @Hamza G Sarki 2 yace eh ya kamata a ba su dama a wasu makaman, dan ko gida akwai baba da yara, akwai kanne, wani gidan ma har da kaka. @Abdullah_gentle yace sosai ma kam, domin su ne suke da jini a jiki kuma suke da ra'ayin canji. Sai @Abdulrahman D yace a gani na ba abin kirki da za su iya tabukawa, sai ma ƙara jefa kasar cikin halin haula'i, dan zukatan su gurbatattu ne. Sai da ƙarshe @Abdulrashid 12 yace yau da gobe, ina matasa suka mallaki hankalin da za su yi shugabancin ƙasa kamar Najeriya mai mutum kimanin kusan miliyan 200. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
To dan yama ya gamu da Isa Lawal na Ikara, sannan ya tufa albarkacin bakin sa game da maganar rage shekaru a takarar shugabanci a Najeriya.
Har gida yau dan iya iske ni yana na Ikara ne safa yanzu ta zo kusa, kasan na dade a wannan ƙasa ta mu ina kira ga matasa, musamman ma dai game da harkokin da suka jibanci na siyasa. Kawai sai gashi an wayi gari ƴan majalisar mu na wannan ƙasa sun ce matasan ƙasar su ma su dena nesa nesa, suka ce duk mukamin da matasan ke so su shiga kawai a dama da su su daina sa wasa mai shekaru 35 ma yanzu an ce zai iya taka takarar shugaban kasa dan shekaru 25 kuma aka ce a kwaskwarimar wannan kasa zai iya taka takarar majalisa kenan kaga matasan kasa sun samu wata garabasa ko da yake dai kuma duk da haka fa ni ma ina jin tsoron kada matasan nan su samu dama su barke lalitar kasa su yi ta damamusa nace lalle kam dan iya kazo da wani batu sai dai kuma akwai abubuwan lura dan ko duk da yake irin wannan dama matasan Najeriya suka dade suna jira akwai wasu ƴan kasar dake fargabar cewa harkar matasan kasan nan sai an yi hattara don dan shekara 25 zuwa 30 a wannan kasar kan iya kafto katubara kenan idan ana son tsoma matasan kasar nan cikin siyasa kuma ayi nasara dole ne idan za a baiwa matasan dama a nemo wadanda za a ce akwai gwara gwara wadanda bayan sun yi wa kowane dan kasa adalci za kuma su yi wa ƴan uwansu matasa kara maimakon su bar ƴan uwan nasu matasa al'umar kasa na musu alƙara don ka san an yi ittifakin cewa matasan wannan zamani fa sun sha bamban da na baya ko na bara musamman ma dai yadda na yanzu suka yi kaurin suna a fagen gargada da gadara to aini fata na inji dan iya shine matasan wannan kasa su sama mana mafita wato idan sun samu damar rike wani mukami kada su yadda a hange su cikin wata cuta kada ganin tarin tilin dukiya ya sa su ce kansu za su azurta kamar dai yadda ake zargin shugabannin mu na wannan lokaci cewa kansu kawai sukan wadata kenan dole ne matasan kasar su san akwai kalubalen dake gaban su na kankare duk wata kazanta har sai sun tabbatar da dukkanin masu gantali da garari a gari sun koma makaranta wajen tsaftace tsamin tsaro da tsefe matsefatar tsatsame masu sace dukiyar kasa kuma su tsaya har sai sun ciri tuta don ta haka ne kawai idan matasan sun nemi wani mukami sai su ce ku dawo ma ku maimaita idan kuwa akai rashin sa'a matasan suka buge da barko wauta shikenan sun yi wa kansu sagege duwa don babu mai sake basu wata dama su fafata
to dan iya kenan Maryam da Zafinatu
Biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar.
To gama wani ai daga Najeriya. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Salamu alaikum.
Yawa, barka dai, da muke magana.
Kana magana da Ashiru dan mutunci daga Obaje na Simin.
To, to daga Kogi kenan.
To,
yawa to muna jin ka menene zaka ce kai ma ka tufa albarkacin bakin ka gashi an rage ma
gaskiya wannan zamar aka ba mu da ka tufa albarkacin bakin sa gaskiya na yi murna sosai 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 ba karami ba
to an rage shi ka yi takara amma sai sauran jihohi ka kamanta sai sauran jihohi sun amince majalisun jihohi da kuma amincewa shugaban kasa to amma ya kace kallon lamarin
eh to haka ne amma in Allah ya dama za su amince yayi
to Allah ya sa
insha Allah za su amince a tashi lafiya
amin mun gode Ashiru to ina ga ga wani ko to a to kafin a sami wani din kin ji magana da yace in Allah so za su amince saboda mutane ya kamata su gane cewa bayan majalisar kasa na tarayya sun zaba cewa suna sun yadda da abun to sai kuma aka ce to fa ba zai zama yana cikin tsarin ba ko kuma ba zai tafi sai jihohi wato majalisun jihohi sun amince da abun tare kuma da sa hannu ko amincin shugaban kasa
eh
to ya kamata a gane
to kaji ai like na muke ma karanto su sakonnin mutane da suka tuturo har ma da masu biye da mu anan shafin mu na Facebook ra'ayin sun bambanta bambanta sosai wasu na cewa gaskiya za mu sasa ba za su iya ba wasu kuma suka ce gaskiya
ne maram ga wani ma Mustafa Muhammad daga
sanan ka amanta dai ayi kira ayi muna jiran wayoyi
muna jiran wayoyi
yace ni gaskiya bana goyen bayan wannan kudirin dan gaskiya duk ƴaƴan manya ne suke ta neman wannan kudirin dan cimma wani manufa
eh to mu kuma mun ji cewa kaman kungiyoyi ne suka tafafata kuma ai abu ne da aka dade ana ta kira a kai
kuma kamata ana ce mu ne manyan gobe mu ne
sanin awal MBG eh sanin awal MBG kuma yace a gaskiya naji dadin rage shekarun zamu yi kokari wajen kawo canji
eh kuma maganar ma siyasa ai zaki ga akwai talaka akwai mai kudi akwai kowa a cikin ta saboda haka kakka nada hannu sai ka ce sai wani ne
amma ai Usman dai kudaden yanzu ka san siyasa sai fa da kudi
eh to ba sai rungume irin tsarukan da muka gani ana ya kasashen da suka ci gaba ba zaki ga ana yi wa mutane karo ba takara assalamu alaikum
ga wanda Kaduna ko
hello
ina magana da Uzeri my heart bakon Sami na ka jihar Kaduna Nigeria
to sannu mallan to a ganin ka kana ganin matasa za su iya shawo matsalolin Nigeria idan aka ba su wannan damar
kwale ko idan aka samu ma masu asalin masu nutsuwa masu ilimi za su iya tabbatar da harkan kasar nan saboda idan ka duba cewa shugabannin baya suka gabata akan samu nagari akan samu ko ba nagari ba to kuwa haka hadda aka a matasa za a iya samun nagari za a iya samun ba nagari ba amma idan aka samu matashin da ya kai shekara 35 ko 40 to insha Allah in dai mai ilimi ne ya san irin matsalolin da ake fuskanta a Najeriya
to
ne shi da ra'ayina da kauzeri my heart bakon Samira da jihar Kaduna ku tashi lafiya
to mun gode gode
bari mu je ga wani akan layi assalamu alaikum
to wannan dai kaman rediyon shi ma
na da rediyo ma kafin a ji shi hello
hello
assalamu alaikum da wa muke magana
hello
ne daga da matarin jihar Yobe
to ka dan daga muryar ka saboda ajini zaki ce
to me zaka ce kan wannan maudu'i na yau
gaskiya wannan maudu'i ya zo akan gaba amma kuma gaskiya akwai sauraron na gaba
me zaka ce haka
abun da yasa na faɗi haka gaskiya abun da babba ya hango fa yaro fa ko ya hawo rimin siwa ba zai hango ba
ko ya sa abun hangen nesa
rimin siwa
gaskiya saboda gaskiya kasan nan yafi karfin a ce matashi ne zai rike wannan abun kuma ya rika din da ya samu wani babba dai wanda yake dan yin masa jagora dai wanda in yi ba daidai ba zai tantaka masa mulki
daga daga ba ke gane zafin ruwa kenan to mun gode sosai to kun je ji abin da zumuka da dama mun ci mu dau mutun ɗaya biyu ko safina tu
to yanzu kuma sai mu je ga Madina Dauda ita kuma mu ji azauran ta me ita za ta ci
haka
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe. Wannan zaure ne na matasa da muke tattauna al'amura da suka shafi zamantakewa da rayuwarsu gaba daya. A ƴan kwanakin nan ne majalisar tarayyar ƙasa wanda ya kunshi majalisar dattawa da kuma na majalisar wakilai. Gaba ɗayan su suka taru suka amince da wata doka da za ta baiwa matasa damar taka rawa a fagen siyasar Najeriya. Har ma dai aka rage yawan shekaru da matasa za su iya amfani da shi wajen tsayawa takara har ma dai kujerar shugaban kasa wanda aka ce matashi daga shekaru 35 yana iya tsayawa takarar shugaban kasa to a tare da ni yau ina tare da baki dukkan su kuma za a ce matasa ne domin gaskiya ba dai wanda ya shekara 50 cikin su gaba daya akwai mai fashin baki akwai ƴan siyasa a cikin nan to bari in fara da na hannun dama na
sunana Khalid Ismail ɗaya daga cikin ƴan jam'iyyar APC wanda na shiga layin siyasa tun 1992
sunana Ahmad Traki Kaka wanda mai kokarin bin al'amura ne yau da kullum dangane irin yanda al'amura suke gudana ko matashi daga wato ainihin birnin tarayyar Abuja haifaffen garin Kano
kaza zaka ce Kano ne
sewa
Sa'adatu Ahmadu Bistani wanda take bakuntan wannan zaure da bada shawarwari
ga dokanan da aka amince da ita cikin makonnin nan da suka wuce har dai na ga matasa suna ta bukin murna ko ta ko ina na cewa an ba su dama su taka rawa bari mu fara da kai dan siyasa wannan shekaru da aka rage aka ce a'a daga shekara 35 ma za a iya tsayawa takarar kujerar shugaban kasa yaya kake kallon wannan abu
wannan al'amari da majalisar dokoki suka yi abu ne wanda yake akwai manufa ta siyasa mai ƙarfin gaske. Matashi ya kamata a ce shine kashin doron bayan tafiyar rayuwa, balantana a tafiyar da tsarin mulki na siyasa. Tafiyar da tsarin mulki na siyasa matashi ci ne jigon tafiya. To kuskure da muka samu shugabanni dattawa da suka zo suka jagoranci tafiyar mu, sai ya zama na sun zo suna raba kawunan matasa ta wace hanya? Ta hanya guda biyu. Ta su dauki bangare daga cikin matasa su mai da su ƴan anshin shata. Ɗaya daga cikin bangare kuma da ya zama na suna da tsari da tunanin rayuwar matashi ya ginu, to sai su hada su gaba a juna, su hada su adawa da juna, su hada su kin juna. Ba ta wace hanya? Misali, babu da hanyar da muke samun matsala a siyasance illa cikin jam'iyya. Idan yau ka zo za ka tsaya takara na delegate, sai ka samu dattijo yana zaune a falansa, yana zaune a zauren shi, sai ka biyo ta hanyarsa, sannan ka samu matsayi na delegate.
Wato ubangida kenan.
Ubangida. To siyasar ubangida ita ta lalata tafiyar siyasa a Najeriya. Wannan za ta iya ba da gudunmuwa don ta gurgunta ta, amma za ta fuskanci kalubale. Menene kalubalen da za a samu? Duk matashi ya gane shi yake gwagwarmaya a tafiyar siyasa. Misali, zaɓe da ya faru kwanan nan na 2015, matashi shi ya jagoranci tafiyar da adawa ta siyasa, ya tsaya ya kasa ya tsare wajen tafiyar campaign, wajen tafiyar da ɗan takara a jam'iyyar APC an zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Matashi shi ya zama jigon da ta kai da ya tsaya a wajen yakin tafiyar campaign a ga duk tsarin da za a yi na tafiyar da campaign. In kika tuna, akwai kungiya musamman ta matasa a Najeriya wajen tara asusun tallafi na campaign a shugaban ƙasa Buhari. Bayan a takaice an kafa gwamnati mun kai ga nasara, sai ya zama na matashi ya koma shine koma baya a tafiyar gwamnatin shugaban ƙasa Buhari.
Bari mu dawo ga Ahmed Turaki Kaka, me zaka ce game da wannan bayanai yanzu da Khalid Ismail yayi? Shin an maida matasa baya, ana bada musu kura bayan sun tura mota?
Gaskiya wato abinda Khalid yake faɗa ni sai nake ganin kamar ba haka bane. Domin idan muka duba wannan kunshin gwamnatin na wannan lokacin, ai kusan matasa sun shiga cikin ta, kuma da su ake damawa. Kuma mu dauki hatta kansu ƴan majalisun da suka yi wadan doka, ai mafi akasari matasa ne. Abin da nake so kawai ya fahimta a nan wurin shine guri ɗa, ka gane cewa na san dide maganar da muke yi da dodo ɗaya muke wasafi magana ce ta yaya za a yi wannan doka ta shafi matasa, matasa za su amfana da ita. Na san shine farin cikin da kake yi, ka zume kuma aka shiga wata magana ta cewa matasa ba a ba su dama ba. Gaskiyar magana an ba da dama, to amma wani irin kalubale matasan za su fuskanta? Kamar yadda ka fara magana a kansa, cewar karshe dai in an koma din dai still dai za a koma gidan jiya ne. Matasan ne dai su din ne, amma dattawan ne kuma suke mulki. Ina ganin wannan abin nan ne da ake cewa kawai an kashe miciji ba asara wuyan ba, tunda kai maganar kai da bakin ka yanzu kai maganar cewa siyasar ubangida. To wannan matashi zai yadda cewa akwai siyasar ubangida ne? Ina ganin har yanzu dai ana nan dattawan ne suke mulki. Shekara 35 kuma da aka diba, ina ganin gaskiya ba irin wannan zamanin ba. Na san masu tunani musamman mu masu fashin baki kullum muna hanguwa me ya fara a wayansu shekaru baya, duk wanda suka yi mulki shekaru 30 da wani abu, 20 da wani abu sun yi mulki, amma ya tsarin tarbiyyar su yake, ya suke a dadan? To shi zamu fara dubawa. Idan mun duba wannan sai mu ga mu zo mu auna shi da wannan, ko wai aunawa ake, sai kuma a gani to yaya na wannan zamanin. In muka dauki irin yanda kishin kasar ma yake yanzu, ga wani barazana da muke gani, barazanar raba ƙasa. Kaga matasa suka yi fota, dattawan suna can suna ta kokarin ya za a yi a daidaita abu. Kaga gaskiya sai dai matasa ku hakuri, ina matsayin dan uwan ku matashi, amma tunda harka ce ta fashin baki, dole a fito da inda gaskiya take, kuma da ya za a yi a daidaita ta din.
Hajiya Sa'adatu Bustani, kina ganin tarbiyya za ta taka rawa kwarai da gaske a wannan munzali da ake cewa matashi ya tsaya takara har daga shugaban ƙasa zuwa kansala?
Eh, a'a, yanzu dai kamar misali a ce matashi in Allah ya sa aka dace aka samu nutsatsuwan da suka samu tarbiyya dan ba haɗu duka an lalace gaba ɗaya ba akwai matasa wanda zaki gansu wani ma wallahi bai taɓa ma sanin inda ake alfasha ba ne tsatsi ne da ibada da komai kamalalle irin aka samu wayannan asiratoci a ƴan majalisar dokoki alhamdulillah amma shugaban ƙasa ce 35 akwai aya tambaya saboda shi kanshi to shi gama sanin menene rayuwa in shugaban ƙasa ne aka samu ko shekara 45 50 ai matashi ne zai iya in Allah ya sa aka dace aka samu tsatsi amma dai shawara da nake bayarwa a matasan ma a tantance a nemo tsatsu
ka yadda da wannan bayani na cewa shekaru 35 akwai aya tambaya ganin cewa akwai wanda ya mulki ƙasar Najeriya yana shekara 32
to lalle wannan abun ban yadda da shi ba na farko shugabanci yana da ka'ida ka'idodi da shikashikai na shugabanci ba magana bace ta tarbiyya kurun dalilai ne na farko ana son a samu shugaba haziki mai ilimi jarimi sannan ana son a dube shi yana da fikira da zai zauna da al'ummomin sa ya fahimci menene ya kamata a dora akan turba na rayuwa don akai ga nasara shugabanci ba magana ne ta abu daya ba a ce a akwai magana ta tarbiyya shugabannin baya kila su saddauna su tafawa balewa su ga wan lokacin da suka rayu da mu yanzu ba daya bane yanayin tarbiyya zamanin da suka rayu da shi ya riga da ya gabata ya wuce lokacin da muke ciki yanzu tanda na tuyar kosai daban da lokacin da aka toye masa a baya so
to baka ganin dole ai kwatanci ko ai la'akari da wannan
bahaushe ya ce waiwaye adan tafiya amma waiwaye adan tafiya ba wani abu bane dan ya dora maka ne akan mizani na me zaka ci gaba da ginawa dama babbar matsalar da muke samu da kalubale na rashin a samu mutanen da suka cancanta su tsaya takara magana ce ta jam'iyya duk jam'iyyu da muke dauke da su wanda suke shugabannintan su zaki ga su ne wanda suke babakere suke kama karya sai ka kawo in dan kasuwa ne kai in me ne kana sha'awar siyasa sai ka kawo farin kudin ka sun sa aljihun su sun ba wanda zasu bawa shi talaka da yake zabe zai je zabu ne wanda jam'iyya ta tsaida to sai jam'iyya ta tsaida kai idan ya zama na yau zasu kawo ka tsaida kai takara sun san in ka samu zabe ba za ka musu abin da ya kamata ba ba za su tsaida kai ba
to ai gashi nan sun ce yanzu ma mutum na iya tsayawa takara na kashin kansa
wannan dalilin kenan da nake kawo miki wannan da aka ce mutum zai tsaya a kashin kansa takara mutukar talaka mai yin zabe ya ga ya cancanta ya zabe shi ya zabe shi wannan manufa ce guda biyu ta siyasa bangare
guda kawai a siyasa kake kallon su
a siyasa nake kallo
ba tabbas bane
a siyasa to ai ita siyasa ita ta tattara komai saboda idan muka ce siyasa ba fa batun magana jam'iyya bace kurun magana ce ta tafiyar da harkar rayuwa ta duniya gaba daya shine manufa ta siyasa to wanda yake tunanin yana da manufar da ya kamata yayi to yazo ya tsaya takara talaka ya zabe shi ma kalubale ina ba da shawara a matasa su je su shiga jam'iyyu wanda aka san da zaman su su je su tsaya cikin masu gudanar da aikin jam'iyya daga delegate zuwa chairman na ward zuwa chairman na local government chairman na jaha har zuwa shugabannin party na kasa har kuma zuwa ce dattawan jam'iyya na kasa baki daya in aka samu matasa a cikin tafiyar jam'iyya to nan ne zamu dora tubali ingantacce wanda matashi zai iya shugabantar jam'iyya zai iya shugabancin ƙasa
Ahmed Turaki kaka bisa bayanan nan da Khalid Ismail ya yanzu shin kana ganin zabe mai zuwa na shekara 2019 jam'iyya za a bine ko kuma a'a wanda ya tsaya takara cancanta sa za a bi
to yanzu wannan tambaya ta Hajiya Madina sai mu ce sai Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu ji cancantar za abu na shekaru koko na hankali koko yaya dai abin yake ne sun tattauna sun daddago abubuwan da suka wakana a baya da kuma yanda a cikin mako mai zuwa za a ji yanda suka dinga warware magana dalla-dalla suna bayyana yanda suke gani da shawarorin su da sauran su a matsayin su na masu kallon al'amura kuma matasa Maryamu to yaya yanzu ra'ayinki ya canza da kika ji tattaunawa ko yaya
ina ta nazari inda zan kamu
kai
da ka kara ba a jihun ka da wuri
saboda gari yana da halata kata karya ne bata ce ba
sai ku tsago naki haba komai na Allah ne insha Allah mu dai shiga da
wani ba zan ko ko tun daga ofishin shugaba
mai Maryam Bugaje for president daga yau mun fara
amma dai gaskiya yana da dama kyau aka ba matasa dama sannan kuma kamar yanda suka yi magana a cikin tattaunawa su sun yi magana cewa a kalli tarbiyya da cancantar mutum.
To ai Usman nan ne matsalar take. Nan matsalar take.
Ya ga misali da wayanda suka yi a baya da yanzu tarbiyyar da bambanci da tsantsin yanzu ga.
Da za a duba tarbiyyar da cancantar da hankali saboda kuma mai karamin shekaru a maina da hankali.
Eh babban hankali
mai akwai kuma wannan kula za a duba wannan a ce ai to da za a samu amma a ce kawai kowa.
Eh to
dan gaskiya miliyoyin nan da ake sayan fam Usman.
Allah. Ya kamata wato an duba shekaru kenan. Ina ga kila ba sani ba ko ta tambaye san an duba shekaru ko za a duba
magana da Aliyu a da wannan. Sallah sa dace.
Amin. To mako mai zuwa sai a biyo mu insha Allah za a ji ci gaban wannan shiri ko kuma karkare wannan shiri da muka faro na maganar shekaru a cikin takarar siyasa a Najeriya. Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaje. Safina ta Sodin.
Sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Kanalya sai wanda ya hada mu a shafin mu na Facebook Live wato Solomon Jack ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Amurka yau ta tantance. Daibin ciki ta tsaro zance. Ba ruwanta yau da madalaci. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.